sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmusi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Talata 18 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji hukumar zaben kasar Niger Seni ta fara aikin rajistar 'yan kasar mazauna kasashen ketare. Sai kuma shirin 'yan kasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridin Jamhuriyar Niger. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Wasu dakarun tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya uku sun mutu, sannan wasu uku kuma sun samu munanan raunuka bayan da motar su ta taka wani bom haɗin gida a arewacin Mali jiya Litini, a cewar wani mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya. Mayaka masu da'awar kishin Islama waɗanda wasunsu ke da alaƙa da Al-Qaida da ISIS sun ci gaba da tawaye da makami a arewacin Mali a tsawon shekaru kimanin 10 da suka gabata. Dakarun tabbatar da zaman lafiya ɗin na sintirin bankaɗo na kiyani a cikin al'ummar Tasali da ke yankin Kidal na arewacin ƙasar lokacin da aka kai masu wannan harin, a cewar mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya ɗin Stephen Dujarric ga manema labarai. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya jiya Litini ya yi gargaɗin cewa halin da ake ciki a arewacin Habasha na daɗa ƙazancewa, kuma bai ga yadda za a iya kawo ƙarshen tashin hankalin ta ƙarfin soji ba. Wani jirgin yaƙin Rasha ya rikito kan wata unguwa a birnin Yes mai tashar jirgin ruwa a ƙasar Rasha, a cewar majiyoyin soji. Ma'aikatar harkokin tsaron Rasha ta ce jirgin na atisaye ne jiya Litini lokacin da ɗaya daga cikin injunansa ya kama da wuta. Waɗanda ke cikin jirgin sun da rawaje gabanin faduwarsa. Jami'an yankin sun ce haɗarin jirgin ya haddasa wata babbar gobara wadda ta laƙume wani ginin bene mai hawa da yawa wanda iyalai ke zama a birnin na Yes wanda ke gabar tekun Azov. Ba a tantance ko akwai waɗanda abin ya rutsa da su ba. Yes, wanda ke ɗauke da mutane 90,000, na kudu maso yammacin Rasha ne, daura da kan iyakar Ukraine, kuma akwai wani babban filin jirgin yaƙin Rasha a wurin. Ƙungiyar Tarayyar Turai jiya Litini ta ƙaƙaba takunkuma ma jami'an 'yan sandan tabbatar da ɗa'a na Iran da kuma ministan yaɗa labaran ƙasar saboda rawar da suka taka a ɗaukar tsauraran matakan rukushe zanga-zanga kan mutuwar wata matashiya wadda 'yan sandan tabbatar da ɗa'a ɗin suka tsare ta saboda rashin lullube gashin kanta da hijabi yadda ya kamata. Ƙungiyar mai membobin ƙasashe 27 ta kama ƙadarorin mutane 11, ciki har da na manyan jami'an 'yan sandan ɗa'a ɗin biyu, Muhammad Rustami da Haj Ahmad Mirzai, da kuma ministan yaɗa labarai Isa Zarifu, wanda aka haɗa da shi saboda rawar da ya taka ta wajen katse intanet bayan da aka fara zanga-zangar.
Kuma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan, hukumar zaben ƙasar Niger Seni ta fara aikin yi wa 'yan ƙasarta da ke zaune a ƙasashen waje rajista a wani yunkuri na baiwa 'yan ƙasar damar shiga a dama da su a harkokin ci gaban ƙasa. Wakilinmu Zainab Babaji na ɗauki da wannan rahoton.
Hukumar zaben ƙasar Niger Seni ta fara gudanar da rajistar 'yan ƙasarta da ke ƙasashen waje don gudanar da zaben wakilai 5 da za su wakilci al'ummar ƙasashen wajen a harkokin gudanarwar ƙasar. Kimanin 'yan ƙasar Niger 10,000 ne ke zaune a faɗin jihar Plateau. Alhaji Ahmad Zakariya Suleiman shine shugaban 'yan Niger mazauna jihar Plateau, yace sun wayar wa al'ummar su kai kan su fito don yin rajista.
Wanda yake nan jihar ɗin da sauran jihohi da aka kai musu wannan aiki, to ana buƙatar su yi wannan rijista saboda a duk inda suka je, ko da iya shekarun da za ka yi a nan ka je a ƙasar, duk inda aka tambaye ka daga ina hake daga wuri kaza, ina shaidarka, ga shaidarka, kana miƙa wannan ɗin ya wadatar an fahimce kai mazaunin wuri kaza ne, kuma ka zo ka ga gida kamar yadda aka saba tsakanin Niger da Najeriya, abu guda ɗaya ne.
Muhammad Dalladi Suleiman babban jami'in tsaro na kungiyar a jihar Plateau ya yi ƙarin haske kan zaben da za a gudanar nan gaba.
Yan majalisa ne guda 5 ƙasa 15 hadda na Turai da na Laraba da nan Afirka kuma. Mu ƴan Nijar mazauna Najeriya, ƙungiyarmu ta zauna da kowace jama'iyya na cewar a ga an samu koda ɗan majalisa ne a cikin Najeriya kamar wancan karan da aka yi. Ba mu samu a Najeriya ba, wannan abin ya mu duk ɗan Nijar da yake Najeriya takaici, saboda Najeriya ita ce uwa Afirka, kuma a ce ɗan Nijar bai da wakilci a Nijar bai yi ba.
Sakataren watsa labaru na kungiyar Alhaji Muhammadu Usman yace
korafin da muke rishi injin guda ɗaya ne, kuma maza da mata duk gasu kun gani sun yi tururuwa suna son lalle kowa a tantance shi samu wannan ƙuri'a, dan insha Allah ta dindindin ce duk inda ɗan Nijar shirya wannan ƙuri'a, duk inda yazo zai je wannan ƙuri'a.
To bayan an gama wannan rajista ina za a yi wannan zaɓen?
A nan ofishin ƴan Nijar mazauna jihar Plateau.
Na kuma zan tada wasu da suka riga suka yi rajista.
Sunana Sakinatu Ibrahim Jibrin, to muna neman tattalin arziki.
Kenan kama a baku jari?
In Allah ya yarda.
Sunana Alhaji Mika'ilu, muna buƙatar duk wanda muka zaɓa kamar yadda muka taimake shi muka ɗora shi, shi ma ya sai ya kula da mu, saboda muna da damuwoyi a jamhuriyar Nijar, akwai marasa lafiya ba magani da sauran abubuwa da wanda ya kamata gwamnati za ta yi ma talaka, shi muke neman su taimaka mana da shi a nan Najeriya.
Sunana Abubakar Muhammad, da muke fatan gani shine waɗannan ƴan majalisu in aka zaɓe su da yake duniya yanzu ta riga ta haɗe sai makama ƴan Nijar mazauna waje da ilimi da samun ayyuka a inda suke ko kuma a can ƙasa Nijar.
Jami'in hukumar zaben na Nijar Seni Ibrahim Salih Kanana yace kwanaki 15 da hukumar ta keɓe don yin rajistan sun yi kaɗan.
To lokacin da aka bamu da aka ke kwana 15, amma inda muke gani abun kwana 15 ba zai yi sa.
Yaushe ake sa ran gudanar da zaɓuɓɓukan?
Sai an gama da wannan ne za a san lokacin da za a yi.
Al'ummar Nijar mazauna Najeriya dai suka ce suna bin dokokin da hukumomin Najeriya suka gindaya musu don tabbatar da al'ummar su basu shiga matsala ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gai da Zainab Babaji. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Dosar filu haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya 6 da suka gayyaci 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyu don jin tabakinsu sun ƙarƙare taronsu na karon farko, inda suka rufe jawabansu da Sanata Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC da kuma Peter Obi na jam'iyyar Labour. Daga Abuja ga Isa Lawan Ikara.
Da yake Sanata Rabi Musa Kwankwason jam'iyyar NNPP wanda ya kamata ya yi jawabi na farko ya aiki da takardar cewa ba zai samu halartar taron ba. Sanata Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC ne ya fara jawabi inda ya alkawarin magance matsalolin tsaro da tattalin arziki da kuma ilimi, waɗanda ya ce su ne manyan matsalolin da ke damun arewa. Cikin gwamnoni 7 da suka rako Sanata Bola Ahmed Tinubu wajen wannan taro da ya hada shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC Alhaji Atiku Bagudin jihar Kabi, kuma ya ce Bola Ahmed Tinubu ma bashi yake bin arewa.
Duk abubuwan da ke damun arewa, daga matsalolin tsaro, daga matsalolin tattalin arziki, waɗanga ya yi abu makamancin haka ya fuskanta da ya zama gwamnan Lagos, kuma ya yi ɗauki matakan da suka kawo canji. Mun ga goyon bayan da yawa 'yan arewa da suke neman shugabanci lokaci daban-daban, lokacin da ma shi baya tunanin ya zo neman sakamakon goyon baya.
Shi kuwa Mr. Peter Obi na jam'iyyar Labour da ya bayyana gaban wannan kwamitoci a jihar Kaduna ya ce Najeriya dai ta riga ta dulkushe saboda matsalolin tsaro da tattalin arziki da sauran abubuwan more rayuwa. Sannan ya yi alkawarin cewa zai yi kokarin ganin ya magance matsalolin wannan ƙasa idan aka ba shi dama. To ko me takamaimai waɗannan ƙungiyoyin arewa guda 6 ke son cimma game da gayyatar waɗannan 'yan takara?
Sunana Murtala Aliyu, ni ne Secretary General na Arewa Consultative Forum, kuma ni ne Chairman na Steering Committee. Ƙungiyoyi guda 6 suka zo suka haɗa kai suka yi wannan abu. Wato muna so ne kowa ɗan Najeriya ya san me za su yi, kuma mu arewa mu san me za su mana.
Amma akwai wata fargaba da kamar shi ɗaya daga cikin 'yan takara ya nuna cewa a ƙarshe yana tsoron za ku goya wannan 'yan takara ba.
Ba mun zo ne mu ce jama'a ku zaɓi wani ba.
Sunana Jarai Musa Sola nike shugaban jam'iyyar matan arewa.
Mun kira su ne don su faɗi abin da za su yi ma arewa. Ra'ayin kowa nashi ne, amma a arewanci gaba ɗaya mun haɗu mu nuna ga matsalolinmu.
A gaida Isa.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17:25 da kuma 60. Da masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma,
ka sha haka cikin kada zalunci. Mai za ka fada a cikin yanci, mai wannan hali yau shi ne, komai ya fada mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne mai yin wannan lalani.
Masauri, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Shekara shida aka yi da rabi, muna da matsala ta mutane da suka bar aiki ba a biyan su da tutun kuɗin sallama.
Abinda ‘yan kwanshin jihar Kano suke bi ya kai kusan biliyan 36.9.
Sakamakon wannan mutane da yawa sun rasa rayukansu, waɗansu suna nan a kwance sai dai a jira su.
Sai an ba mu gratuity.
Yau shirin zai nazari ne akan zanga-zangar gwagwarmayar neman haƙoƙi da 'yan fanshin jihar Kano suka yi a makon jiya. A dakace mu.
Afirka mutum ne 'yantacce, hanshaƙi kuma ingantacce. mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki miji ko na mace
madalla pastor rebacin hakokin ma'aikata musamman waɗanda suka yi ritaya daga aiki a Najeriya na ci gaba da zama babban kalubale kuma yake ma neman gagarar kundila ga hukumomin ƙasar da kuma kungiyoyin ma'aikata da ma hukumomin da ke kula da lamuran ma'aikata da ƴan fansho a ƙasar ta Najeriya wanda yake dokoki da ka'idojin aiki a ƙasar sun fayyace hakoki da nauye-nauyen da ya rataya a wuyan bangarorin biyu amma duk da haka sai ka ji ma'aikata na kuka da korafi kan makalewar haƙoƙin aiki wani al'amari ya fi munana ga ma'aikatan da suka yi ritaya duk ko da garan bawul ɗin da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi suka yi ikirarin yi a tsarin bada fansho na ƙasar inda za ka ji 'yan fansho suna kuka da korafin rashin samun haƙƙi ko kuma makalewar wani bangare na haƙƙin a hannun gwamnati ko kuma hukumar da aka ratayawa alhakin biyan haƙoƙin fansho ko a makon jiya 'yan fansho a jihar Kano jihar da tafi yawan jama'a a Najeriya sun gudanar da wata zanga-zangar lumana domin matsa lamba ga gwamnatin jihar ta biya haƙoƙinsu na ritaya daga aiki da kuma yadda gwamnatin ke yanke musu fansho na wata-wata zanga-zangar 'yan fanshon da aka yi daga gidan sarkin Kano na Nasarawa zuwa fadar gwamnatin Kano ta gudana ne bisa jagorancin kungiyar kwadago ta Najeriya Reshen Jihar Kano wato LLC to gabanin tattakin zuwa gidan gwamnatin Kano wannan fili ya nemi ƙarin bayani dangane da dalilan shigowar kungiyar kwadagon cikin wannan al'amari
kungiyar 'yan fansho tana ƙarƙashin kungiyar kwadago ta jihar Kano kuma sun kawo kokensu akan cewar kungiyar kwadago ta wuce musu gaba domin su je su kai kokensu wajen mai girma gwamnatin jihar Kano kuma daga cikin koken akwai rashin biyan haƙoƙi na gratuity wanda ya dakata a halin yanzu abinda 'yan fanshon jihar Kano suke bi ya kai kusan biliyan 36.9 sannan kuma ana yi wa 'yan fansho rage musu a kuɗaɗensu na fansho na wata-wata ba a biyan su 100% tun kusan wata 20 a ƙananan hukumomi wata 18 a matakin jiha to wannan ita ta sa muka fito
ba ka ganin kaman kun yi fargajaji ne saboda la'akari da cewa gwamnatin ta zo ƙarshe
to ai kowane yanayi zuwa yake akan lokacin da ya dace kuma a baya mun sha tattaunawa da gwamnati da kuma rubuce-rubuce na takardu wanda kuma hakan bai haifar da ɗame ido ba kuma wannan tsari yana ɗaya daga cikin abin da doka ta kungiyar kwadago ta bayar cewa idan ka yi dukkan waɗancan abu bai yiwu ba to ka fito ka gudanar da wannan
Comrade Kabiru Adomin Jibril kenan shugaban reshen jihar Kano na kungiyar kwadagon Najeriya NLC shi kuwa Comrade Salisu Ahmed Gwale da ke zaman shugaban kungiyar 'yan fansho a jihar Kano fayyace makasudin wannan zanga-zanga ya yi
shekara shida aka yi da rabi muna da matsala ta mutane suka bar aiki ba a biyansu da ratutin kudin sallama sannan kuma fansho ma na wata ana kuma bi ana yanke kudin nan kudin da aka ce na karo-karo wannan ibarar ma'aikaci ya bayar gwamnati bayar gwamnati ita ba ta bayar da nata kudin sannan har ila yau akwai substantial adjustment da aka yi na federal government na ƙarin fansho da aka yi da ainihin kudin albashi amma jihar Kano kaga mun rubuta wata takarda kaga bace compliant da ainihin wannan implementation din ba so waɗannan abubuwan ka gane ko doka ce doka mai lamba 173 take bayanin cewar idan an yi ƙarin albashi ya ƙara fansho idan ba ƙara albashi ba a shekara 5 to an ce a ƙara kuma fansho
to nan gaba a cikin shirin zamu ji yadda ta wakana bayan da 'yan fansho suka isa gidan gwamnatin Kano a da kace mu
har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin
asare banda 'yan fanshon suka yi dandazo a gidan gwamnatin Kano a yayin waccan zanga-zanga babban sakataren kungiyar na ƙasa baki ɗaya ne ya fara gabatar da jawabi
dangantakarmu da gwamnati kuma na dangantaka ta girmama juna sai dai hanzari ba gudu ba an shiga wani hali na cewa yau akwai mutanen da suka shekara 6 shekara 7 da barin aiki sun kasa samun haƙoƙinsu idan aka yi la'akari da rayuwar ma'aikaci ana aikin maye aka ƙare bare aka bar aiki ko abin da aka dogara zai zo bai zo ba sakamakon wannan mutane da yawa sun rasa rayukansu, waɗansu suna nan a kwance sai dai a juya su, sauran kuma da suke da lafiyar ma ba su lafiya domin suna nan suna fama da masifar yunwa da su da ƴaƴanmu da jikokinmu da abokan arziki da muke damu da maulayo da gobe. Saboda haka wannan hali da ake ciki ya sa waɗannan nasarori da muke da su tsakaninmu da gwamnati wannan abu yana nema ya cinye su. Saboda haka muka ce tura ta kai bango ya kamata watakila kalimar Islam bai san abubuwan nan wasu da suke faruwa ba. Ya kamata mu zo mu sanar da shi irin mummunan halin da muke.
Daga bisani ne sai shugaban kungiyar kwadago NLC reshen jihar Kano Kwamar Kabiru a domin jibir ya zayyana bukatun su ga gwamnati.
Bukatun mu shine na farko a dakatar da wannan yanka da ake yi wa ƴan bansho a jihar Kano. Na biyu mai girma gwamna ya ware wasu kuɗaɗe masu kauri wanda za a rage wannan kuɗaɗe da ake bi kimanin biliyan 36,000 duk da mun san cewar mai girma gwamna ya gaji waɗannan kuɗaɗe ne. Sannan kuma muna roƙon a ci gaba da ba da wani kaso na kuɗi duk wata domin a dinga rage wannan bashi kamar yadda mai girma gwamna ya yi alƙawari.
Shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Kano Alhaji Usman Bala ne ya karɓi koken 'yan fanshan a madadin gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Kuma jim kaɗan bayan karɓar ƙorafin wannan fili ya zanta da shi a kan batun, inda ya ce tuni gwamnan ya kafa wani kwamiti domin nazarin yadda za a warware matsalolin da suka dabaibaye sha'anin biyan fansho a jihar Kano.
Kwamiti ya tara dukkan masu ruwa da tsaki mun tattauna da su. Da farko dai mun tantance ma adadin abin da muke gani na basussuka wanda hukumomi a baya da shekarun da suka wuce da gwamnatocin da suka wuce a baya ba su biya hukumar fansho ba. Mun samar da wannan alƙalama kuma mun gano su kansu hukumar fansho shin menene alƙalaman bashin da ma'aikata suke binsu na gratuity wanda ba biya su ba. Saboda haka mun samar da wannan alƙalama wanda su ne abin da yake hannu, kuma muna tattaunawa da hukumomi daban-daban musamman inda suke ba da rance ko samar da bond ko wani abu inda za a samar da hanyoyin da za a samar da kuɗaɗen da za a gudanar da samar domin a samu a biya wannan gratuity.
Yan kwadago yanzu ko yan fansho bukatu hudu akalla suka gabatar wa gwamna, kuma kai ka karba ina makomar waɗannan bukatu?
Wannan bukatu gwamna za ta kalle su, dama tana kallon su. Na farko dai bukata ta magana a daina yanka. Na faɗa mai girma gwamna ya bani umarni jiya ji isa halance min cewar a fara tsarin ɗaukan ma'aikata. Abin da ya fada gibi da ake magana na manzuri fashin, saboda abin da ake yanka wanda suke aiki yanzu baya isa a biya kuɗin yan fansho saboda ma'aikata sun ragu. Amma yanzu mai girma gwamna yana mai da gura wannan guraben, sannan ya bada umarni a sake ɗaukan 1,000 don a suke wancan gibi.
Amma sun ce su beb da ma'aikatan local government ba sa ma biyan kuɗaɗen nan, wannan umarni da su bayar?
Wannan mai girma gwamna ya bada umarni cewa lallai ne a ci gaba da biyan duk abin da aka yanka, saboda haka za mu kalli menene abin da ya hana su biya. Na san gwamnati za ta ɗauki mataki akan wannan.
A yin zanga-zangar dai wani ɗan fansho ya yanke jiki ya faɗi, kuma nan take aka kai masa agajin gaggawa, al'amarin da ke ƙara tabbatar da halin damuwar da 'yan fanshan jihar Kano ke ciki. Masare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta.
A gai da Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokaci da Salamu Barma zai kama da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa kwamitin da ke da alhakin nazarin hanyoyin gyaran fuskar da ya kamata a yi wa dokokin gudanarwar majalisar warware rigingimin siyasa wato CNDP ya fara zamansa a ƙarshen mako, wato a jajibirin ranar soma ayyukan rajistar zaben 'yan Nijar mazauna ƙetare. Jaridar ta ce kwamitin mai kunshe da wakilan ɓangarorin siyasar wannan ƙasa na da kwanaki 5 domin gabatar da shawarwarin da yake ganin za su ba da damar samar da cikakkiyar fahimta wajen tafiyar da lamuran majalisar ta CNDP. Jaridar Le Horizon ta ce wasu 'yan kasuwa sun fara yunkurin shigar da ƙara a gaban hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya. sakamakon abinda suka kira take-taken wasu manyan jami'ai a ma'aikatar ministan bunƙasa kiwo. Jaridar ta ce tun daɗewa waɗannan 'yan kwangila suka gabatar da kayayyakin da aka yi oda a wajensu, sai kuma gashi yau an waye gari jami'an da ke kula da waɗannan kwangiloli sun gindaya sharuɗa a biya su wasu maƙudan kuɗaɗe kafin su biya 'yan kasuwar da abin ya shafa. Mafari kenan suka ce ba za ta saku ba, suka shiga yunƙurin kai koke a ofishin hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa hukumomin ilimi sun fara laluban hanyoyin baiwa yaran jihar Tilaberi damar komawa azuzuwan karatu bayan da aika-aikar 'yan bindiga ta tilasta rufe makarantu a wasu sassan jihar. Dalili kenan ministan ilimi Profesa Natatu da makarrabansa suka yi rangadi a jihar domin tantance shirin da aka yi akan wannan batu. Jaridar ta ce tuni aka kafa wasu cibiyoyi 29 da za su karbi irin waɗannan yara da matsalolin tsaro suka tilasta wa iyayensu arcewa daga matsugunansu na asali ba shiri. Muƙarƙare da jaridar Niger Times da ke cewa ziyarar kwanaki uku da shugaba Muhammad Bazoum ya kai a ƙauyukan jihar Doso a farkon makon jiya ta matuƙar yi tasiri a kawunan jama'ar wannan yanki, kasancewar abin wata damar isar da koke-kokensu kai tsaye ga shugaban ƙasa wanne shi ma ya ɗauki alƙawalin shafe musu hawaye. Jaridar ta ce a yadda abin ya ƙayatar da talakawan jihar ta Doso ba abin da aka fi magana a kansa a 'yan kwanakin nan a tsakanin jama'a fiye da wannan ziyara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Malam Sule. Donon kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Wasu dakarun tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya uku sun mutu, sannan wasu uku kuma sun samu munanan raunuka bayan da motarsu ta taka wani bom haɗin gida a arewacin Mali jiya Litini, a cewar wani mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya. Mayaka masu da'awar kishin Islama waɗanda wasunsu ke da alaƙa da Al-Qa'ida da ISIS sun ci gaba da tawaye da makami a arewacin Mali a tsawon shekaru kimanin 10 da suka gabata. Dakarun tabbatar da zaman lafiya ɗin na sintirin bankaɗo na kiya ne a cikin al'ummar Tasali da ke yankin Kidal na arewacin ƙasar lokacin da aka kai masu wannan harin, a cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin Stephen Dujarric ga manema labarai. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litini ya yi gargaɗin cewa halin da ake ciki a arewacin Habasha na daɗa ƙazancewa, kuma bai ga yadda za a iya kawo ƙarshen tashin hankalin ta ƙarfin soji ba. Tashin hankali da lalata abubuwa sun kai intaha, an wofinta tsarin zamantakewa. Abunda Antonio Guterres ya gaya ma manema labarai kenan a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ƙara da cewa dole a kawo ƙarshen tashin hankalin a yankin Tigre na ƙasar Habasha yanzu. An dawo da tashe-tashen hankula a ciki da kewayen wani gari na arewa maso yammacin Siriya 'yan kwanaki bayan da wata ƙungiya mai da'awar kishin Islama mai ƙarfin gaske ta ƙwace shi daga wurin wasu mayaƙa masu samun goyon bayan ƙasar Turkiya. Wata majiya a wurin ta shaidawa muryar Amurka cewa mummunar arangama ta ɓarke jiya Litini a garin Afrin da wuraren da ke kewaye da shi tsakanin mayakan hayar Tahrir al-Sham HTS da mayaka masu samun goyon bayan Turkiya ɗin da aka fi sani da baradin Alshamiya.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo sirga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku ma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake na gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau ni Sarfil Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.